sashen Hausa da Murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Ban sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan dare na yau Alhamis 3 ga watan Mari shekarar 2022. Baba ya kuma kiri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shirin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji tattaunawa da wakilin mu Umar Faruk Musa yayin da wasu daliban Najeriya dake zaman zulumi a kasashen makwabtan Ukraine akan hali da ake ciki a yankin. Sannan duk da alƙawarin da hukumomin jamhuriyar Niger suka dauka na kawo ƙarshen konewar dakunan karatun boko a wannan kasar, har yanzu ana ci gaba da samun kone-konen dakunan karatun. Muna kuma dauke da rahoto na musamman akan yadda al'umman jihar Nasarawa suke bayyana jin daɗin su ga aikin wutar lantarki da shugaba Muhammadu Buhari ya kai a jihar. Akwai kuma labaran wasanni da zamu kawo muku, amma sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. A yau Alhamis, sojojin Rasha sun karɓe iko da birnin Kherson mai tashar jiragen ruwa na Ukraine yayin da suke ci gaba da lugudan wuta kan manyan biranen kasar, a wani farmaki da ya tilasta sama da mutane miliyan ɗaya tserewa daga kasar. Jami'an ƙaramar hukumar da sojojin Rasha sun tabbatar da kwace birnin na farko da ya faɗa cikin mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine tsawon mako guda bayan shafa kwanaki ana ta cece kuce kan wanda ke da iko. Yankurin da Moscow ta yi na karɓe iko da babban birnin ƙasar Ukraine ya ci tura, amma sojoji sun samu gagarumin nasara a kudancin ƙasar a wani ɓangare na ƙoƙarin raba alaƙar ƙasar da tekun Black da Azov. Duk da har-haren da Rasha ke kaiwa a Kharkiv, Chernihiv da kuma Mariupol, ma'aikatar tsaron Burtaniya ta faɗa a yau Alhamis cewa suna ci gaba da kasancewa a hannun Ukraine. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya faɗa a cikin wani jawabi ta bidiyo da safiyar yau Alhamis cewa mu mutane ne da a cikin mako guda muka lalata shirin abokanan gaba, ba za su samu zaman lafiya a nan ba, ba za su samu abinci ba, ba za su samu nutsuwa a nan ba. Da yawa daga cikin yan adawa a majalisar dokokin kasar Sudan ta Kudu sun ce yanayin da ake ciki a majalisa ana musguna musu. Joe Daniel dan majalisar dokokin kasar ya ce kasancewar hukumar tsaron kasar a majalisar ya haifar da fargaba tsakanin waɗanda ba su da alaka da gwamnati a Juba. Ya ce akwai babban matakin tsoratarwa da tsauraran matakan hana yancin faɗin albarkacin baki a cikin majalisar saboda an tura mambobin tsaron ƙasa ko ina a cikin majalisar. A ranar 22 ga watan Fabrairu da ya gabata, Daniel da sauran 'yan adawa na jam'iyyar Sudan People's Liberation Movement sun kira taron manema labarai a harabar majalisar wanda jami'an tsaro suka tarwatsa. Sun kwace na'urorin ɗaukar bayanai tare da tsare wasu 'yan jarida 8 da ke aiki a gidajen yaɗa labarai daban-daban a Sudan ta Kudu ciki har da VOA. Shugaban kwamitin yaɗa labarai kuma mai magana da yawun majalisar John Agni ya ce da VOA cewa ba ba da izini ga taron manema labaran ba, kuma ya zargi 'yan jarida da halarta. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka ta faɗa jiya Laraba cewa Rasha tana cin zarafin 'yancin kafafen yaɗa labarai da gaskiya bayan da hukumar da ke kula da harkokin yaɗa labarai ta Moscow ta toshe kafafen yaɗa labarai da dama tare da yin barazanar toshe kafar yaɗa labarai ta sashen Rasha na VOA. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price ya ce ƙoƙarin da Rasha ke yi na ɓatawa da murƙushe gaskiya na mamayewar ƙasar Ukraine yana ƙaruwa, kuma mutanen Rasha sun cancanci sanin gaskiya game da abin da ke faruwa. Muna kira ga shugaban Rasha Vladimir Putin da gwamnatinsa da su mutunta wajibai da alƙawuran ƙasa da ƙasa da Rasha ta yi da su dakatar da wannan zubar da jini cikin gaggawa, janye sojojinta daga yankunan Ukraine da kuma mutunta 'yancin ɗan adam kana da 'yancin 'yan ƙasarta, inji Price a cikin wata sanarwa. A cikin sanarwar da aka aika wa VOA, mai kula da kafafen yaɗa labaran Roscommonad Dozo ya faɗa jiya Laraba cewa shafin yanar gizo na yaren Rasha yana da sa'o'i 24 da ya cire abin da ya wallafa na Moscow na keta doka ko kuma a toshe shi. Makaddashiyar daraktar VOA Yolanda Lopez ta ce tashar tana sanar da umarnin mai kula da kafafen yaɗa labaran, amma ba za su iya bi ba. Mahukuntan ƙasar Koriya ta Arewa sun ɗauki kwanaki kafin su gaya wa al'ummar ƙasar game da mamayar da Russia ta yi wa Ukraine inda suka fara sanar da mambobin jam'iyyar mai mulki ta Korean Workers Party a gana wa sirri waɗanda daga baya suka yada labarin kamar yadda jami'an gwamnati suka shaidawa RFA a jam'iyyar da yake lota Korea ta Arewa zama bamba a jam'iyyar ma'aikatan an kebe shi ne ga masu gata ko kuma ga sojoji na kwarai waɗanda suka kammala aikin soja na dogon zango da aka wajabta.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga dan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To bari mu fara da wannan rahoton. A daidai lokacin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bada dala miliyan 8.5 domin kwaso 'yan Najeriya daga yankunan Ukraine da kasashe makwabta. Wasu dalibai da ke kasar Hungary da iyayensu a Najeriya sun shiga halin zulumi. Daga Abuja ga rahoton Umar Faruku Musa.
Usman Abdullahi sunana to ko muna dai nan Budapest to har yanzu dai abubuwan da babu kyau da za a yi tani da su nan da yawa a Nigeria embassy din har yanzu babu maganar flight din kuma ba tun da an ce zai zo karfe 4 na asuba ne ina tunanin dai ajiya aka fara to amma yanzu har yanzu an ce bai zo ba yanzu ma suna ba mutane excuses suna cewa har yanzu dai wai an samu wani issue na shigowa kasar saboda wai ba su yi ko clearing ne ba tsakanin su countries din Nigeria da nan gwa to har yanzu dai flight din bai bi zuwa kuma ga mutane da yawa sama da mutum 500 a embassy din har yanzu shiru ba labari
tun yanzu kuke gurin
akwai wanda sun yi kwana bima a cikin embassy
to kamar ana kula da ku ta fuskar abinci ko magani ko wurin kwana ko wani abu haka
eh wasu dai kam ana ba su wasu kam ba
ko zaka gaya mun sunanka
sani magajida
wani hali kuke ciki yanzu a wannan ofishin jakadanci din
eh to ga wani sun ce wai ana neman approval na airspace ne ko between 10 days like jirgin ba zai iya tasowa ne ko ba ne to sun ce dai suna working kan abun bai sani ba ne da ce a neman su ba
akwai wasu da wannan yaki ya rutsa da su wanda kuka san su yan Najeriya ko an kama su ko sun samu wata matsala a cikin hare-haren da ake kai
a gaskiya ji ba wani dan Najeriya
amma kuna gani ko kun ji labarin kashe-kashen da ake yi ko
eh ana ta yi gaskiya
to yanzu akwai su yan Najeriya da ke can cikin kasar Ukraine din ko a fahimta ku duk kowa ya gudu
duk dai an tawo dai amma ga san ba za a rasa ba
wasu dalibai yan Najeriya kenan da suka leke a ofishin jakadancin na Najeriya da ke Hungary suna neman dawowa gida a dalilin option da aka ce babu tabbacin rana ko lokacin da za su iya dawowa na tunjubi daya daga cikin iyayen daliban domin in ji irin martanin da zai maida dangane da halin da suke ciki inda yake cewa
to gaskiya mun shiga yanayin jiyayi da tararrabi kuma halin la haula wala quwwata saboda yanayin da yaran mu suka shiga ba inda suke samun taimako sai ga Allah sai kuma ga mu da muke ta faman kiran su suna kiran mu a kodi yaushe muna jin halin da suke ciki kuma suna ga mana irin yanayin da suke ciki kuma muna tausaya musu muna masa addu'a Allah ya hidda su daga wannan yanayi duk da yake dai yanzu ba su cikin kasar Ukraine din suna cikin jihar Hungary wanda daga nan ne muke sa ran in Allah ya yarda za su samu jirgi ko mu biya musu ko an samu taimako daga gwamnati a kawo su gida Najeriya kuma muna fata Allah ya sa za su sami wannan taimako daga gwamnatin Najeriya wanda za a dauko su daga can inda suke Hungary din a kawo su gida
amma bayanin da daliban suka yi mun shi ne har yanzu ba a samu izini na saukar jirage ko tashin su ba a yankin Hungary da suke wanda shine yasa har yanzu ba a tabbatar da makomarsu ba akwai bayani da kuke da dangane da wannan
eh gaskiya muna da bayani to ai ba su kadai bane akwai wadanda su riga sun sai tiketin jirgi wasu sun sai shekaran jiya wasu sun sai jiya kuma sun baro kasai sun tafi Najeriya to su da suka rige ne wanda aka ba mu labarin cewa gwamnati za ta aika da jirage a dauko su shine aka saura a jiya za a yi to amma dai an ci fara ba su wasu forms sun ci cika ajiya amma dai muna rama ba su samu form din ba wanda sun je Nigerian embassy an ce masa form din ya kare kuma har yanzu suna can suna saurare ba mu san halin da za a shiga ba a yanzu
Alhaji Abdullahi Bala kenan mahaifin daya daga cikin ɗaliban da suka liƙe a yankin Hungary suna neman dawa gida Najeriya Umar Faruku Musa mura Amurka a Abuja Najeriya
a gaida Umar Faruku Musa da wannan rahoton duk da alƙawarin da hukumomi a jamhuriyar Niger suka dauka na kawo ƙarshen toyewar daukunan karatun boko a wannan kasar ana iya cewa har yanzu da sauran jan aiki domin ko a farkon wannan mako daukunan karatun boko da dama ne suka kone a jihohin Tawa da Doso ga halu da bamban bako da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto
duk da alwashi da malƙaullan da hukumomin kasar jamhuriyar Niger suka dauka na kawo ƙarshen toyewa ko gobara a cikin makarantun nan bokon kasar ana iya cewa ana sakkiya ne kai na gaba domin a wannan makon ma da muke ciki a cikin jihar Tawa musamman a garin birnin Kwanne dakunan karatun boko na zana ku 29 ne suka kone kurmus tare da kayan karatun su a ciki kamar yanda ɗaya daga cikin malaman makarantar unguwar mu wadata inda abin ya faru a cikin garin birnin Kwanne Madam Aminu Ibrahimini karin bayani
ba mu san origin ɗin da ku tatta aban gashi wanda ya saka ta fiki billah in mun ka wadi mun yi ƙarya wuta dai mun gane ta ta taso daga Midirsa Turwa daga nan kawai sai ta fara biskan sauran kalassoshi wajen zanta na kalassu da koni da kayan da adda kai ciki duka alaimaniyan da kayan da je war na yara din sun koni deja mun an sa kaya cikin kalassu in an ka saukari ya ake sai da marisi an komo su kenan sai a shiga to ɗan sanji in da ya tashi je ga kansar mu wannan kane era zaman nan kai yaro babu wanda shi ciyo don mu samu shi da yaro babu wanda ya tsaya wallahi yanzu kai yara na cikin halin rashin kalassoshi
ana cikin wannan koke-koke abin da ya faru wa makarantun nan boko na mun wadata a cikin gundumar birnin Kwanne a cikin jihar Tawa sai gashi a cikin garin Doso a jihar Doso irin haka Tawa kana a makarantun nan boko na Baba Sabri da makarantar boko ta Atiku da mata Katagiwa wannan ma shi yasa mahukumta na gundumar Doso ziyarar wuraren da wannan fike ila'in ya faru inda shugaban gundumar Doso Malam Muhammad Abdul Malik a ƙarshen ziyarar sa tare da magajin garin Doso ya ce wa manema labarai
exprimer toute ma peine et consternation et aussi au nom des plus hautes autorités
ina nuna kaduwa ta da ma dan kunwani wannan kasar game da wannan lamarin na toyewar dakunan karatun boko muna Allah wadda daga nan abin na tafiya yana dawowa yau kaji nan gobe kaji can muna yin namu kokari tare tabbatarwa dukkan masu ruwa da tsaki a karkokin boko na Doso da ma malaman boko da cewa hukumomin wannan kasar ba za ni kasa a guyuwa ba domin inganta lamarin aikin su da na karatun dalibai ana cikin haka ne sai gashi makarantar boko ta primary ta gurfumando la gendarmerie ta Doso ta kwada cikin wannan matsalar inda dakunan boko bakwai suka kone kurmus wayan yara dan makaranta da muka taras suna juyayen wannan lamarin a birnin Kwanne a can unguwar mu wadata inda dakunan 29 na zanaki na boko suka toyi sun yi furci kamar haka
Allah ba mu ji dadi ba Allah ya ƙara tsara gaba yara kam sun shiga zaman banza tun da babu shiga kalsu babu wurin shiga
Maimuna sai mun ga gobara dai an dai ta dai amma dai an gode mu Allah abinda Allah ne kawo sai dai Allah dai ƙari Allah ya tsare gaba Allah sai ƙara maimaita irin wanga al'amari inda aka gode mu Allah kun babu yaron da ya raunana sai dai wanga al'amari da sai ya samu ruhuna duk sun kone
tabbakar adu to gobara mutane duka ne an kataba ba yara ta dai wallahi abinda Allah ya kawo sai dai ayi hankuri
wannan lamarin da ake fuskanta na yawan konewar dakunan karatun boko na zanaki daga wannan garin zuwa wancan a jamhuriyar Niger ya sa shugaban kasar jamhuriyar Niger Bazoum Mohamed daukar alwashin ganin an soke karatu na boko a cikin dakunan kara a nan gaba Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger
a gaida Haruna Mamman Bako da wannan rahoto yanzu kuma ga Zainab Babaji da rahoto na musamman akan yadda al'ummar jihar Nasarawa suke bayyana jin dadin su ga aikin wutar lantarki da shugaba Muhammadu Buhari ya kai a jihar da kuma yanda wutar za ta taimaka wa ayyuka a jihar
a ƙarshen makon jiya ne shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya kai ziyarar kwanaki biyu a jihar Nasarawa inda ya kaddamar da wasu ayyuka da gwamnatin tarayya da na jihar suka aiwatar Ayyukan da shugaban kasar ya kaddamar sun hada da cibiyar wutan lantarki mai karfin kilovolts 330 da zai bada wutar lantarki mai karfi a garin Lafiya da Kewaye. Kwamishinan yada labarai da yawon shakatawa a jihar Nasarawa Yakubu Muhammad Lawal ya mun shimfiɗa kan wasu ayyukan da shugaban kasar ya kaddamar.
Akwai filin jirgin sama, akwai makaranta na kimiyya da fasaha wanda aka gina na Sa State na jaha, akwai tasha na motoci na zamani, akwai kuma Central Bank, akwai kuma babban wuri na wutan lantarki wannan yake a Akurba, akwai kuma fadan mai girma sarkin lafiya bayan an mishi kwaswalima aka yi gyara, sannan kuma akwai hanya na Shinge Kilima Road, bayan nan akwai babban fili na taro a Kefi, akwai kuma kasuwa na Angwanni ana kiransa da Turanci neighborhood market, da kuma babban tasha na zamani na garin Karo.
Wutar lantarki na daga cikin manyan bukatu da al'umma ke nema. Manyan kamfanoni da kananan masana'antu kamar masu welda, nika da aski, har ma da mata da ke sayar da zobo da ruwa na bukatar wutar lantarki don inganta kasuwancin su da samun karin kudin shiga. Mai martaba mai lafiya Alhaji Sidi Bage Muhammad da yake tsokaci kan ayyukan da gwamnatin ta aiwatar yace za su taimaka wa rayuwar al'umar jahar.
Mu kam anan bamu taba ganin abinda mu gani a wannan gwamnatin shugaba Buhari ba. Tunda aka kafa wannan daula har lokacin da magana wutan lantarki ta kasance wani abu a kasar nan, aka hada mu da wuta na lantarki ta kasa baki daya. Tun sannan bamu taba samun wuta haka ingantaccen wuta da za a ce jama'a za su amfana da shi ba, don wutan tasowa yake daga Abuja kan iso nan karfin sa dubbe wutan Kandin ba. To wannan booster station da shugaba Buhari ya sa aka yi mana anan, wutan da muke da anan karfin sa daidai ne ko ya tare ma wutan da ake da Abuja. Waɗanda dama suke da dan abubuwa da suke yan sana'a hannu yan kaza wanda suke amfani da wuta, wasu masu dan karfin suka sai yan kananan generator da sauransu da sauransu, amma yau sai dai mu ce alhamdulillah.
Jihar Nasarawa da ke makwabtaka da babban birnin tarayya Abuja na samun matsalar cinkoson jama'a musamman yadda ake gudanar da kasuwanci a bakin titi da yawaitar tashoshin mota da basu da ka'ida, ya kuma kasance da barazanar tsaro da rashin sukuni wa matafiya musamman daga garin Karu zuwa cikin Abuja. Kan haka ne gwamnatin jihar Nasarawa ta gina katafaren tashoshin mota irin na zamani da haɗin gwiwan kamfanoni da al'umma, wanda ya lakume kuɗi naira biliyan 3 da miliyan 1 don samun saukin tafiya da kauda cinkoson motoci akan tituna. Babban daraktan hukumar zuba jari da harkokin inganta kasuwanci a jihar Nasarawa Ibrahim Abdullahi ya yi ƙarin bayani.
Ya gina wannan terminus tasha ta zamani daya a lafiya daya a Karo. An saka kuɗaɗen jaha ne masu biyan haraji, kuɗaɗen al'umma aka gina wa'annan terminus. Da aka gama ginawa yanzu an bawa kwararren kamfani wanda ta iya wannan kasuwanci ta rike amana. Ta rike amana za ta biya gwamnati kuɗi, so kaga gwamnati za ta maida kuɗaɗen nan da ta ara ta gina wannan wajen, na ɗaya kenan. Na biyu gode wani tunani kuma wannan tashoshi da aka gina dole kamfanoni ne za su zo su dinga amfani da wannan tasha kamar yadda airport take a zamani. Da jihar Nasarawa tana da wani company da ake ce mata Nasarawa Transport Service, wanda ake ce mata Nasarawa On The Move, but gwamnati ne ta sa kudin ta ciki a da. Gwamnati ne ke kula da kamfanin ke yin kasuwancin, but amma kamfanin nan bata rayu ba, bata dade ba. Me yasa bata dade ba? Dan saboda gwamnati bata iya kasuwanci ba. Maka ce maka abu na gwamnati ne, duka al'umma duka mutane suna gani na alfarma ce ba na kowa bane. So adana irin arzikin nan yakan yi wuya, saboda haka gwamnati ya yi wannan terminus muka yi attracting investors. A tsarin mu na wannan gwamnatin muna ganin hakan shine irin kasuwanci, irin project haka za su samu ci gaba.
Cibiyar koyon sana'o'i daban-daban na daga cikin ayyukan da shugaban kasar ya kaddamar. Shugaban karamar hukumar lafiya Aminu Mu'azu mai fata yace cibiyar za ta samar wa dimbin matasa ayyukan yi.
To wannan babban makaranta ce na koyon sana'a. Shi dama wannan gwamna da abin da yafi damun shi a kullu yaya za a samu abin yi kowa ya dogara da kanshi matasa da mata da dai ire-iren su kowa ya samu abin yi. To kaga wannan gaskiya zai taimake mu ba wai lokacin zabe kawai mu yi amfani da matasa a tsare kuri'a da ire-iren su in an gama a watsar da su ba a za a je a koya musu sana'a wani ko dinki ne ko gini ne ko aikin plumbing ne ko aikin carpenter ne duk za a koya musu a wayannan wurare kuma suna nan akwai kayan na zamani sannan in suka gama an shirya abin da za a ba kowa ya samu jari don shi ma ya tafi ya fara sana'an shi don ya rike kanshi da kanshi.
Ko me al'umar jihar ke cewa?
Sunana Emmanuel Jato.
Ta ina waɗannan ayyuka za su amfani ku talaka?
In Allah ya da ta mai kusa za mu amfana komai a cikin Allah ya da. Amma muna bukata dai mu masu sana'a bakaniki mun ka haka da kan mu muka biyaya mun je can azuba to muna wurin ne muna aiki yake na da mana wahala wannan lokaci saboda wurin sa ya kaya mota wurin sa abu san an zaki an kace kudi kusa 500-600 a zo gari sa ya kaya a koma to kaga wannan lokaci na doka lokaci tukuna
kana so a samu muku da wuri a cikin gari kenan
a'a inde ai yule ma masu sai da kaya su bi mu zuwa can saboda mu ma wanda sai ya kaya ba sai mun shiga gari kuma ba.
Sunana Usman Hassan kuma wanda nake ga zai affecting talakoki directly shine wannan relevant technology na gefen polytechnic din domin akwai sana'o'i ne da yawa da muka gan governor ya riga ya zuba a kasa don a taimaka ma youth wanda za su empowering kansu so that they can be self-reliant kuma zai dauke su daga streets at least da shaye-shaye da waɗansu social vices dai da ba zai taimaka musu.
Sunana Baira Umar Aliyu daga Wamba a nan jihar Nasarawa. Da kamar ni yanzu ina liquid soap, ina shampoo, ina Izal, ina Dettol. Budewan wannan gurin ko ni karan kaina zai taimaka mu saboda yau ko gobe idan aka ce akwai wani program da za a yi a gurin ni karan kaina zan iya je in tallatar da sana'ata. So gaskiya zai taimaka wa mata na jihar Nasarawa da kewayenta.
Sunana Honorable Sonde Philip Bakat daga Wamba Sawon Kansala. Wannan program da yazo commission honestly mun gode wa Allah mun gode masa. Especially kamar skill acquisition program da yazo ya bude an san cewa yanzu matasa sun yawa wanda sun gama karatu. Na san cewa aiki gwamnati yanzu ya yawa domin jama'a suna karuwa wannan kasa. So ya bude an zan bude mana wannan domin ya rage zaman banza. Na ba da gaskiya mata da matasa da musu hofi. Zamu yi mu zo mu koyi wani abu wanda mu tamake kanmu domin zaman dogaro ga kai ko.
Shugaban kasa Muhammadu Buhari ya shaida wa al'umar jihar Nasarawa cewa gwamnatin tarayya ta gina sakatariyar gwamnatin tarayya a jihar ta Nasarawa ta kuma gina rukunin gidaje guda 500. Shugaban kasan yace gwamnatin tarayya tana kan aikin shimfiɗa hanyar da ta hada garin Kefi da Akwanga da Lafiya zuwa Makurdi da kuma gadar Owaito Abagana da ta hada jihar Nasarawa da kudancin Najeriya. Gwamnan jihar Nasarawa Abdullahi Sule ya buƙaci gwamnatin tarayya ne da ta kammala hanyar yanke da ta tashi daga garin Kwandare zuwa Abuja da asibitin koyarwa ta jami'ar lafiya da kuma ta hada layin dogo daga Abuja zuwa Kefi. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawa Najeriya.
A gaida malama Zainab. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Barkanmu da sake saduwa a shirin da ke kula da wannan kunni da ke zuwa daidai wannan lokaci da ni Abdulhamid Muhammad ke gabatarwa. Shirin ne zai yi waye ne a dan tafiya kan batun da ke kawo na kasu ga dorewar kungiyoyin kallon kafa na masu zaman kansu a Najeriya. Idan za a yi tunawa akwai kungiyoyin kallon kafa na masu zaman kansu da suka hada hadda Abiola Birds, Udoji United, Ranches Bees, Gabros, Onyeo National, Stationary Stores. Suna ina ne duk sun yi batun dago manazata harkokin wasan kallon kafa na ganin cewa mamaye da gwamnatoci suka yi a fagen kallon kafa na daga cikin abubuwan da suka haddasa rashin dorewar kungiyoyin kallon kafa na masu zaman kansu. Alal misali yanzu sunayen da ake ji sun hada hadda Katsina United, Gombe United, Wuki Tourist, Akwa United, Kwara United, Rivers United, Dobi Stars. Waɗannan kungiyoyi duk mallakan gwamnatoci ne. Alhaji Sani Ahmedu tsohon babban sakatare a hukumar kwallon kafa Najeriya ya fadi biri har wuciya kan abubuwan da ke hana wanzuwar kungiyoyin kwallon kafa a Najeriya.
Wato shanin kwallo a Najeriya tun bana irin na club wanda ake ce professional football tabbas akwai matsaloli da yawa. In ka yi tunawa akwai wata doka a lokacin Yaroba Bangi da aka yi da ake kiranta degree 10 aka yi da degree 11. Degree 11 din ne ita ce ta kawo dama ga kwallowa club na Najeriya su yi rijista su zama kwararru kamar yadda ake ce professional football. Ina lokacin da aka fito da ita kenan a dabbatar da rijista sahihin kuma ya kasance Allah da ikon sa ne babban sakatare na farko a wannan lokaci. Ka'idojin da aka bayar wanda za a yi na farko ka amince cewa za ka sai da jari in ka kabo da aka je corporate affairs ka yi rijista. Na biyu ya kasance kana da filin nan kuma za a iya wasa akwai wurin zama. Na uku kuma ka sa hannu cewa lallai shekara 7 za ka yi gina abin nan stadium na kanka clubhouse ɗinka na kanka. Wannan su ne muhimmai. To muka duba muka gani a wannan lokacin aka ce za a yi a Najeriya ba za a samu club guda ɗaya da za ta cika wannan ka'idoji ba. Aka sassauta tun daga nan aka fara samun matsala aka fara sassautawa aka kawo kuma siyasa a ciki ba a ba da dama a bi ka'idojin nan ba. Aka ce to yan club nan da suka cika wannan sharuɗa sun fito duka gaba ɗaya alal misali daga kudu ne kaga arewa su ba za su shiga cikin wasan ba. Haka kuma arewa ne suka cika duwa kai irin wannan abubuwa ka san lokacin soja aka siyasa ta shigo ciki wanda shi ne har yanzu cike damunmu. Akwai wani da ya zo daga ingila wani ya zo ya karɓi club ɗin kansa ita ce tarancin sai ce zai tabbatar ita da ita kamar yadda sauran ake a ƙasashen waje. Ya fara kamar da gaske abubuwa kamfano ne babu sosai da suke kokarin su shigo ciki din ba su dama suka shigo ba irin kaɗan daga cikin su julin zai gare suka shigo su kuma dama sun shigo ne ba wajen su yi riba ba shi yasa suka ce yin abin amma inda za ka yi riba ne a Najeriya din ai ba a maka hanyar da za ka yi ta riba ba babu hanya kamfanonin babu su babu jari abubuwa suka kasance yadda suka kasance. To wannan shi ne abubuwan da yake damu ba za ka samu private club ba yanzu a kwallon da ake ciki din nan na Premier League ai ka ga wanda suke ce private ne su ma ba private ba kamar kamfani kamar na coci din nan ai ga su ne kare ai ka ga ranjin na gwamnatin jiha ne in ka duba wuce na gwamnatin jiha ne kashi 90 na club da suke Premier League a yanzu na gwamnatin jiha ne su kuma suna yi ba da riba ba yawancin su ma kawai suna yi ne don siyasa don a ce kawai a jihan ka ne kana da club. To wannan babban matsala ne wanda in ba an tare ne wannan tabbatar maka bayan da za mu je kuma haka za mu ce zagayawa muna dawowa abin da aka yi 1990 a dawo shi ne yanzu ake yi.
Tsokaci kenan kan batun abubuwan da ke hana wanzuwar kwallon kafa a Najeriya daga Alhaji Sani Ahmedu Abdulwahab Muhammad Buda Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To madalla a gaida Abdulwahab Muhammad yanzu kawai ga baban ne ya dawo da takaitattun labaran.
Sojojin Rasha sun karɓe iko da birnin Kherson mai tashar jiragen ruwa na Ukraine yayin da suke ci gaba da lugudan wuta kan manyan biranen ƙasar a wani farmaki da ya tilasta sama da mutane miliyan ɗaya tserewa daga ƙasar. Jami'an ƙaramar hukumar da sojojin Rasha sun tabbatar da kwace birnin na farko da ya fada cikin mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine tsawon mako guda bayan shafa kwanaki ana ta cece ku ce kan wanda ke da iko. Yankurin Damascus ta yi na karɓe iko da babban birnin ƙasar Ukraine ya cutura. Da yawa daga cikin 'yan adawa a majalisar dokokin ƙasar Sudan ta kudu sun ce yanayin da ake ciki a majalisar ana musguna musu. Joe Daniel ɗan majalisar dokokin ƙasar ya ce kasancewar hukumar tsaron ƙasar a majalisar ya haifar da fargaba tsakanin waɗanda ba su da alaƙa da gwamnati a Juba.
To ba sauraro abinda ya sauka kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya tsaya da gabatar da shirin da kuma Julie Lazarus Gresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu na wannan dare Baba Yakubu Makeri daga nan birnin Washington DC nake cewa mu kwana lafiya Allah ba mu alkhairin nan nasa amin summa amin. Assalamu alaikum.